أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيان هكا بركة مدسة دواء وأن مسلاة ميتار البركة مسجد الخلفاء الراشدين دانشي قبدا كراتمنا حل المسائل في شرح مختصر الأخدري ولفاوى الحاج سعيد رحمه الله تعالى وننشيني مجلس منا وقوم شاء أكو أتكين كراتم ونن للتاهي imba amanta ba mun tsaya inda malam yake mana bayani akan abubuwa wanda suka haramta ga wanda alƙalami ya hawo kan shi a ce ya aikata su kasancewa aikata su to na hutu ne da shi da ubangijin shi kuma wajibin shi ne idan ya aikata ya koma ya tuba ga abin da ya aikata tsankanin shi da shi da ubangijin shi ƙarshen karatun mu malam ya bayyana mana wa'ansu abubuwa wanda ya zamanto wajibi game da wanda alƙalami ya hawo kan shi ya nisance su shine zina da dukkan wani wata dubiya zuwa ga abin da bai halatta ba mutun ya kalla ba haka da jin dadin magana wanda yake muharrako wanda take ba muharramakka ba yace kuma da cin dukiyar mutane ba tare da wani haƙƙi ba kurumcin dukiya da batil da shashanci ko da zalunci dukkan su malam ya ambata mana baya halatta ga mukallafi ko da musulmi ya aikata haka kuma da ci da toto ko kuma da ci da addini haka ya bayyana wajibi ne wannan mun kare bayani da su zamu shiga gaba ta gaba yake cewa wa ta'khiru salati an waqtiha kama inda ya kawo wa yahrumu alayhi ta'khiru salati an awqatiha ولا يحل له صحوة فاسق ولا مجالسته لغير ضرورة ولا يطلب رضا المخلوقين بسخط الخالق قال الله سبحانه وتعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ما لك تيوى الله شكنش دقافرة ويحرم عليه تأخير الصلاة عن أوقاتها حرام ني جمد وند الكلمي هاو كنشي يجنكر تسلى أكل لوكة تنتا لوكة تنسلى ياشغا يشغون شغلي دبن يشاها ونن سلى اللهية سيزوى لوكة تن دي قداما وكوكما لوكة تن دا يا غني لوكة تيني وند لوكة تن دا يهوتا وكوكما لوكة تن دا يا قداما لوكة تن ننزي تي أي وترد إتا إكي تي وابي حلتا مكلا في يجنكر تسلى أكل لوكة تن تونديكي مختاري لوكة تن تونديكي زا babbe shine farkon lokaci yace wala yahillu lahu suhbatu fasiqin bi halatta game da wanda alƙalami ya hukan shi ya kasance yana abukantaka da wanda yake fasiki yace wala mujalasatuhu ko kuma zama da wanda yake fasiki li ghairi daruratin ba tare da wata darura ba kurum ya ga dama ne ko bai jin dadin zama in ba tare da wa'innan mutane wanda suke fasikai ba yace shi ma hakan bai halatta a gare shi amma dai in wata larura ce ta gitto ta rayuwa aiki ne ya hada wanda ba makawa tilas sai an zamna tare da su sai an yi aikin da su ko kuma a wata hidima ce ta rayuwa ta hada ku wannan yace ba wani abu akan haka saboda larura ce wanda ta gittawa bawa kuma wajibi ne ya anwani ko wajibi ne ya dauki wannan kaddara amma dai ba tare da zuciyar shi ba tana so ba yake cewa wala yatlubu ridal makhluqin bi sukhti al khaliqi kuma kadda ya nemi yardan mutane dan
da hushin Ubangiji abu ne wanda yake saban Ubangiji dan wane ka samu iso zuwa gare shi ko dan ya koro dan ka ƙara burge shi ko kuma dan ya soka kai kokarin aikata hakan dan ka sabawa Ubangijinka yace kamar yanda Ubangiji yake bayyana mana a cikin Alkur'ani wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurduhu in kanu mu'minin Allah da manzon shi sune mafi cancanta bawaye nemi yardar shi yardiye nemi yardar su in dai ya kasance wannan bawon mummuni ne malam zai mana sharhi abin da ya kawo yake cewa yani annahu la yajuzu lil mukallafi an yu'akhkhira as-salata ala waqtiha malam yana nihin bai dacewa ga wanda alƙalami ya hawo kan shi ya jinkirta sallah akan lokacin ta idan ya shiga shine ita kuma sallah idan muka dauka tana da lokuta guda biyu da akwai lokuta lokaci wanda yake muhtari da akwai lokacin ta wanda yake laruri lokacin ta wanda yake muhtari shine da zaran an ce lokacin ta ya shiga kamar yanda Ubangiji ya bayyana mana inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta ita sallah ta kasance game da mu'mini wani abin da aka farlanta musu ne wani lokaci ne wanda gare ta abin kayyadewa wannan lokacin Jibril alaihi salatu wassalam lokacin da aka umurci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ko aka farlantawa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da al'umma shi yin sallah a lokacin nan Jibril ya sabko gun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a harkon lokaci suka sallaci kowace sallah sallah asuba sallah azhar sallah al'asr sallah magriba sallah isha'i haka washe gari Jibril sai ya zo a ƙarshen lokacin sallah ba dan komai ba dan ya nuna wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama abin da yake interval tsagankanin wannan lokacin zuwa wannan lokacin ko lokacin da muka sallaci wannan sallah a jiya da wannan lokacin da muka sallaci wannan sallah a yau abinda yake tsankan shine lokutan sallah kamar yanda yake bayyanawa ma baina hazaini waqtun tsankanin wannan sallar da abinda muka yi jiya da abinda muka yi yau abinda yake tsankanin su na daga lokaci shine lokacin wannan sallar yinta a harkon lokaci shine ake kiran shi da lokacin ta wanda yake zababbe yinta lokacin lokacin ta shine lokaci wanda yake laruri wani zai bar sallah da gangam sai lokacin ta ya riga ya huta ya shiga wata sallah hakan ita ma lokacin nata sai idan ya huta sai ya ce a ai rishi dama ce ko wani reunion ne ko wani kaza ne sai ya zo gida sannan ya hada wannan salloli dukkan su gabaki daya a lokaci daya wannan shine ake kira da wasa da sallah shi san yalin malam yake bayyana mana bai dacewa ga wanda alƙalami ya hawo kan shi ya jinkirta sallah akan lokutan ta wanda suke zababbu yace fa man fa'ala zalika yake cewa duk wanda ya aikata haka bi haythu lam yu'addiha fi al-waqt al-ikhtiyari wala ad-daruri بحيث لم يؤدها في الوقت الاختياري ولا الضروري بغير اذن مقبول فقد عصى الله تعالى yace duk wanda ya aikata haka ya jinkirta sallah bai yi ta ba a lokacin ta wanda yake zababbe ba farkon lokacin ta kenan haka bai yi ta ba a lokacin ta wanda yake laruri karshen lokacin ta yace har sai da lokacin ta ya riga ya huta ba tare da wani uzuri ba wanda ubangiji yake iya karba da kai uzurin da ana iya karba uzuri ne wanda an sani gashi nan larura kaza da kaza da kaza ka sanya wani bai sallaci sallar shi ba a lokacin ta ba harkon lokaci ko karshen lokacin ta ba yace to duk wanda ya haka faqad asallaha ta'ala ubangiji tabbas ya riga ya saba ubangijin shi wa ata baban kabiran min al-kaba'ir ya zo da wata kowa daga cikin manyan kowoyi na daga manyan zunubai yace wartaka ba jamir jarimatan kubra haka ya aiwatar da zunubi wanda yake mai girma wa kana min jumlati ha'ula'i alladhina wasafahumu Allah ta'ala fi qawlihi yace kuma wannan mutumin yana ɗaya daga cikin mutanen da Ubangiji ya siffanta su a cikin hadar shi a cikin Alkur'ani mai girma فخلف من بعدهم خلف اضاء الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا تبس wannan mutanen sun bar baya da kura ba dan komi ba sun tozartar da wannan sallar sun bi abinda zakatun su take ko abinda zakatun su take biye musu ita ce shahawar su yace to fasaufa yalqauna gayya ahsannu za su hadu da wata azaba ko da wutar jahannama yace ko wata azaba a wutar jahannama kaga wannan sheke nunawa duk wanda ya jinkirta ko ya hintar da lokacin sallah bai sallaci sallar shi ba a lokaci ba tabbas da kai wata azaba wanda ubangiji ya riga ya tana dami a gobe kiyama haka da kai hadisin sa'ad bin abi waqas yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an qaulillahi azza wa jalla na tambaye manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi akan wada Allah madaukakin sarki a cikin suratul maun yake cewa fawailul lil musallina wani kwari na azaba ya tabbata ga wa'ansu wanda suke masu sallah yace wa'innan masu sallan sune allazina hum an salatihim sahun wanda suna sallah suna rabkanwa suna wargi suna abinda suka ga dama ga wannan sallah yake cewa sai na tambaye shi qala sai na tambaye shi akan su wane ne allazina hum an salatihim sahuna wanda suke rabkanwa a cikin sallar su ba sa yin ta a lokacin ta ba sa yin ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai kade min zance yake ce min ai abinda ake nihi allazina hum an salatihim sahun hum allazina yuakhirunha an waqtiha sune wa'inda suke jinkirta sallah akan lokacin ta ba za su yi ta ba idan an ce lokacin ta ya shiga za su shiga wata muhimma daban ko wani shagali daban sai lokacin da lokacin ta ya huta a lokacin nan za su zo za su ringa habhabaya za su yi su rama wannan sallah aga wannan shi ke nuna maka duk wanda ya kasance halin shi haka ne wasa da sallah kin yin ta a lokacin ta to tabbas fasofa yalqauna gayya da kai wata azaba wanda ubangiji zai musu ko kuma da kai wani kwari fawailul lil musallin wani kwari na azaba wanda ubangiji ya tanadar musu a gobe kiyama haka da kai hadisi wanda al-hakim ya hutar shi a cikin mustadrak din shi yake cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa man jama'a baina salatin min ghairi udhri duk wanda ya hada sallah guda biyu ba tare da wani udhri ba faqad ata baban min abwabil kaba'iri tabbas mutum wannan ya zo da wata kowa daga cikin kowan manya-manyan zunubai ga wannan ba karamin laifi bane ba a ce mutum ya jinkirta sallah akan lokacin ta shi san ya mallaye ya kawo maka ɗaya daga cikin abubuwan da basu dace ba ga wanda yake mukallaf wanda alƙalami ya hawo kan shi ya ringa wasa ya ringa sakaki da shi shine idan an ce maka an yi kiran sallah lokacin sallah ya riga ya shiga to wajibinka ne ka ajje duk abin da kake yi ka shigo ka zo kai sallah hasali ma idan ka dauka lokacin da aka ce maka an yi kiran sallar juma'a limami ya zo ya shigo masallaci wannan kiran sallar da aka yi lokacin da limami yake cikin masallaci duk abin da za ka yi a cikin shari'a an warga zashi kasuwa ce za ka yi dar ma'armi ne za ka yi wani jinga ce za ku yi ummami ne za ku yi an riga ya an rusa shi baya ɗaya daga cikin addini ba don koyi ba saboda muhimmancin wannan sallah ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bay lokacin da aka yi kiran sallah ranar juma'a aka ce ga limami ya shigo ladanin ya daga ya kiran sallah duk wata alaka duk wata harkalla duk wata kasuwa duk wata saye da sayarwa sun koma haramun hatta da kullar arme idan an yi a wannan lokacin arme ne wanda yake batilu arme ne wanda yake lalatacce ba arme bane wanda yake ingantacce ba don koyi ba saboda muhimmancin sallah idan an ce maka lokacin ta ya shiga kurum ka ajje komi ka zo ka sallaci abin da yake wajibinka wannan sallah ita ce gatanka a duniya ita ce gatanka a gobe kiyama mun yi karatu a nan mun yi bayani gatanka a rayuwarka ta duniya ita ce wannan sallar za ta nesantar da kai da aiwatar da manya-manyan zunubai kamar yadda ubangiji yake bayyana mana inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkari wal zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un lalle sallah tana hana bawa aiwatar da manya-manyan zunubai da dukkan wata alfasha kaga wannan gata ne a gare ka me zai kaddara ubangijinka gobe kiyama yayi hushi da kai ya sanya ka wutar jahannama shine iya abin da ka kawo na daga zunubai to ita kuma sallan nan an ce tana hana ka tana ije ka akan aiwatar da dukkan wa'anzu alfasha da mugun aiki kaga wannan gata ne a gare ka haka kuma duk lokacin da bawa za ya tsaya tsayin daka akan wannan sallar to tabbas ubangiji ya mai alƙawarin zai arzuta shi kuma dama fafutkar da ake yi a rayuwa shine ka gani ka yi karhin duk abin da rai take so a gunka kaga shi ya sanya can ubangiji yake bayyana wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuka ko umurci iyallanka da sallah kuma ka jajirce kai da su in akan yin sallah ba ma tambayar ka wani arziki mu muka yi alƙawarin zamu arzuta ka kaga ta kasance maka gata ka samu arziki ta nisantar da kai da sabawa ubangiji kullun za ka kasance mutum nagari mutumin da kowa yake sha'awar shi haka kuma gobe kiyama idan ka ta hukun abin da za a yi maka hisabi a gobe kiyama ita ce wannan sallah in ta yi kyau to ka riga yi kasha in ba ta yi kyau ba sai an bincike duk abin da ka kasance ka aikata a rayuwarka ta nan duniya kaga shi kuma manzo Allah ya bayyana mana manukashal hisabu uziba duk wanda aka tsaya aka yi ittike da shi da ubangiji aka zo miye kai canya aka kai yaushe kai kaza kai kaza aka zo aka bincika aka ce za a yi maka hisabi yace wallahi ba makawa ubangijinka hiya azab to ka gani sallan nan gata ne a gare ka ki hanya duk lokacin da aka ce wani an yi kiran sallah ku ajje duk abin da kuke wannan hidimar ta ka zo ka yi wa ubangiji ita ce gatanka iya abin da ka yi wa ubangiji iya abin da zaka samu a gobe kiyama kuma wannan shagalin na lahira fa shi abu ne wanda yake wanzaje kullun yin shi za a ringa yi ita kuma wannan shagalin na duniya fa abu ne yau kana iya kana gaggawa in ko ka yi sallah abin yayi tabbatuwa ko wanda kake yi wa isa wanda kake yi wa aikin dan kana neman yardar shi ka saba wa ubangijinka ya kasance ya fadi maka abinda ma har abada ba ka mance shi a rayuwarka shine duk abin da kake ka bari ka zo ka sallaci sallah kuma wajibi ne game da duk wanda yake mukallafa daga zaran ya yi kiran sallah ba a yahe mai ba ya taso takin takin ya zo masallaci sai dai inda uzurin da zai iya hana shi zuwa masallaci bai da haƙƙin da kai sallah ko da kai masallaci a kusa da shi yace yayi sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la salata li jaril masjid duk wanda yake makwabcin masallaci kiran sallah yana iya isar maka ka ce baka taso ka zo sallah ba to sallarka da zaka yi ba karɓa ba ce babu sallah a tare da kai wajibinka ka huto masallaci ka zo ka sallaci sallah shi sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kasancewar da kai wanda suke rauni akan hutawa yin sallah manzo Allah yake cewa na kusa in yi yunkurin ko na kusa in yi umurni ayi kiran sallah a tayar da ikama in umurci wani ya jawo gurance ku limanci yace ni kuma in huta da bakin huta tare da ni wa'ansu mazaje mu bi duk gidajen da muka tabbatar da kai namiji a cikin mu kona mai gida saboda yaki ya huto ayi sallar jami'i tare da shi in duk lokacin da kai Abdullahi ibn Ummi Maktumin makaho ne yazo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gidan shi yana da dan nisa da masallaci kuma gashi makaho yazo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa manzo Allah ina neman a yahe mini zawwa masallaci dalilin makamtaka ta hanya batta da kyau manzo Allah yace mai tahiba komai an yahe maka hayya tashi zai tahi manzo Allah yace mai kana jin kiran sallah yana isar maka yace manzo Allah ina jin kiran sallah yace to ka zo masallaci in ba a yahe makaho ba to ina ji kai mai ido mai lahiya kaga wannan abu ne wanda yana da kyau a ce mun maido hankulan mu akan shi duk lokacin da bawa zai shigo masallaci yayi sallah to tahi sallar shi da zai yi shi kadai a gida dalilin wani uzuri da ya hada shi su 27 daraja ta'dulu bi salati al-fajr bi 27 daraja duk lokacin da zaka zo masallaci to he an dada maka daraja 27 akan sallarka da zaka yi kai dalilanka a cikin gidanka kaga wannan shi ma ba karamin gata bane ba haka manzo Allah yake bayyana mana duk wanda zai yi alwala daga ma'aikata shi ne daga gidan shi ne daga inda kake zaune kai alwala ba inda kake nuhata illa masallaci yake cewa ka huto daga gidanka duk taki eh da zaka yi sai an daga maka daraja an gangare maka zanubinka yace kuma duk lokacin da zaran ka huto kana cikin sallah har sai ka zo an sallaci sallar tare da kai to na gata ya kai haka irin ladan da zaka tarawa kanka kuma ka ringa ba kanka kyauta dan kurmu shedani yayi alƙawari sai ya rudar da kai illa ibadaka minhumul mukhlasina sai dai bayu wanda suke tsantsanta ka lokacin da suke maka ibada haka yana da kyau mu maido hankalinmu mu san abin da yake gabanmu sallah jinkirta ta akan lokacin da haramun ne qat'an da zaran an yi kiran sallah to wajibinka ne ka ajje duk wani abu ka zo gun ubangijinka saboda ana kiranka ladanin da yake kiranka ce maka yake ku zo zuwa ga sallah ku zo zuwa ga samun rabo hayya 'ala salati hayya 'ala falahi ba wani rabo da bawa zai samu a rayuwar shi ta duniya sama da yazo ya tsaya gaban ubangijin shi anan ne ake baje kolin rayuwa ake baje kolin alakoki ko harakoki na duniya anan ne idan ka durkusa zaka hadi wa ubangiji duk abin da ya tsaya maka gaba manzo Allah yake cewa kallama mutun zai yi addu'a lokacin da yake halin mai sujada ubangiji shi ya musani addu'a shi yace faqaminun wa amma fi sujudi yace faqaminun fad'u Allah faqaminun an yustajaba lakum idan bawa ya rissina ya kai kanshi zuwa ga sujada yace to ya roki ubangiji yace kallama yace takanyu ko ka yayi kusa ubangijin shi amsa mai addu'a shi to ka ce kana abin da babu kata a wurin shi kuma ka bar abin da yake kat a gun ubangijinka shi wa ubangijin ho shine mai kaddarawa shine mai jujjuyawa shine mai badawa shine mai hanawa ka ce a he ka kare shagalinka na duniya sannan ka iso kaga wannan ba karamin wuta bace ba bawa yake yi wa kansa a rayuwa ba ka zo wurin mai badawa ka roke shi inda alkhairi ya tabbatar in ba alkhairi kuma ya watsar da abin ya tabbatar wannan da abin da yake alkhairi a rayuwar nan sanya nan yana da kyau mu mido hankulan mu akan sallah ba wani gata wanda ya mana saura a wannan rayuwar sama da ita idan ka tsaya ka tambaye kanka menene kake wa ubangiji menene yau idan Allah amsharanka zaka tsaya gaban ubangiji ka ce ubangiji nayi kaza ka mini rahama ka sanya ni gidan aljanna babu wani abin da kai sallan nan dai ita ce dai routine ita ce kullun zaka zo ka tsaya ka yi wa ubangiji kai ba zakka ba kai ba kudin tahiyya aikin hajji ba azumin kuma sai wata wata sai shekara sau daya to ni ya zakka ba ubangiji haka ni wannan abin shine kadai ya kamata ka medo hankalinka ka tsaya ka nace akan wannan abin in azumin ya zo ayi in Allah ya bada halin yin zakka ayi in Allah ya bada halin tahiyya aikin hajjin ayi wallahi tallahi wani bawan Allah ya zo daga cikin karkara ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ka wadi mini me ya gafarlanta mana a cikin addinin nan yace ka sheda babu abun bauta da gaskiya sai Allah ko Muhammadu Rasulullah yace ibada yace kai sallah guda biyar yace da kai wani abu ko ma bayan ta yace sai dai nafila idan kaga dama nafila idan kaga dama farilla sune guda biyar inna nafila kuma idan kaga dama haka manzo Allah ya hudi mai yace bayan shifa yace azumi yace bayan azumin da kai abin da aka farlanta mini yace sai dai illa an tatawwa sai dai idan kai azumin nafila shi ma in kaga dama ba wajibi bane ba azumin watan ramadan shine wajibi a gare ka yace wani shuwa yace zakka yace in kana da hali yace wani shuwa haji in kana da dama yace bayan shi da kai wani abu yace ba wani abu sai ya juya ba yace wallahi ba zan ƙara komai ba akan abin da ka wadi mini ba manzo Allah yace wa sahabban shi yace in ya gaskata abin da ya fada yace aljanna ita ce makomar shi gani muna wannan kaga wannan guda ukun wannan ba lalle azumin ma ba lalle ba a yi shi ba saboda akwai halin tsuha da akwai halin rashin lafiya duk an dauke maka amma ja'ala alaikum fi dini min haraj sallan nan dai ita ce gatanka to in baka tsaya ba na'am sai in kana da hali rukunne ne daga cikin rukunnan addini amma dai su sun ja baya ko su suna allake ne da wanda yake da hali hajji ka gani walillahi alan nasi hajjul baiti liman istata'a ilayhi sabila Allah ya farlanta mana tahiyya aikin hajji amma dai ga wanda ya sami ikon tahiyya in baka da iko salim alim hakka mutu ba wanda zai tuhumce ka amma dai Allah ya baka dama da zaka yi to wajibinka ne ka taikai kaga kuma azumi shi ma ibada ce wanda aka sanya mana so daya wata daya lakkan a cikin wata goma sha biyu ita ma idan halin rashin lafiya ya zo ya takura an yahe maka an dauke maka kurum zaka ciyar da miskini ɗaya lakka haka idan tsufa ya mamaye ka zaka ciyar da miskini guda ɗaya lakka haka idan halin bulaguro ko halin rashin lafiya ya kama ga rashin lafiyar da kana iya warkewa shi ma an baka dama ka sha lokacin da ka samu dama ka rama kamun shekara ta sake dawowa to me ya rage maka sallan nan ma ita ce ma ka zo so biyar ka durƙusa ka yi wa ubangijinka wannan guda biyar in a matsayin sallah guda 50 take a gun ubangijinka shi sanya lokacin da manzo Allah ya tafi aka rage aka sassake aka bido ta guda biyar aka ce me ka tafi a matsayin guda 50 take ya dawo wurin annabi Musa ya ce koma a rage yace wallahi ina jin kumiya ya isa daga 50 a medo guda biyar tausayi na ubangiji tsakanin shi da al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma guda biyar din su gagara ka yi su a lokacin su in kayi wa kanka kawa in ba kai ba ma kanka kawa ma yaf'alu Allahu bi'azabikum in shakartum wa amantum Allah me zai yi dan ya azabtar da kai kaiwa abinda ubangijin kai ke nema da kai a rayuwar nan ka gode ni'imar da yayi maka kuma kai imanin ka mai biyayya dan ya azabtar da kai me zai rage in ya sanya ka gira aljanna me zai rage ni me zai kara ni in kai wa kanka ko kake wa ma shi sanya manzo Allah da yi shela yace ko a zai shiga gidan aljanna yace sai wanda yake suka ce wa zai kiyama manzo Allah yace to kilan shine man ata'ani dakhala aljanna wanda yayi mini biyayya shine kilan shiga gidan aljanna kai wa manzanka biyayya to tabbas zaka samu gidan aljanna ka saba me wutar jahannama ita ce makomarka Allah kiyaye sai gaba ta ga malai yake cewa wa annahu la yahillu lahu an yattakhidha alfasiqa wal mutahaddik alladhi taraha jilbab alhaya'i an wajhihi sahibun wa la yujalisu illa lidaruratin
yake cewa bai halatta game da musulmi wanda alƙalami ya riga ya hawo kan shi ya riki wani fasiki wanda yake keta alhurmar ubangiji wanda babu kumiya a tare da shi duk abin da ya zo mai gaban kowa aikata shi zai fasiki shine duk wanda baya jin kumiya yayi sabo a gaban jama'a yama wannan shaida banza yayi shaida ƙarya akan wannan yayi kaza yayi kaza yayi kaza baya jin kumiyar kowa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kumiya ma wani bangare ne na daga imani ba ruwan shi inda ya ga dama ya kunna sigaran shi inda ya ga dama yayi abin da ya ga dama ba ruwan shi abin da ya ga dama yake yi wannan shi ake kira da fasiki yake cewa to wannan mutumin wanda yake keta alhurmar ubangiji abinda aka haramta mai shi zai zo da shi bayan ya zo da shi in zai buri wuri ya ringa fadi ya aikata ko kuma a gaban nakun zai aikata har ma ya ringa mu ai mu gadan kutsara ne mu mun isa mu ba wanda zai tsare mu fada abinda albarkacin bakin mu kaga wannan keta alhurmar ubangiji sai kumiya tana ɗaya daga cikin rukunai ko yata ɗaya daga cikin lissahin adadin imani shine yake cewa kumiya shu'batun min al-iman wani bangare ne na daga imani kuma duk wanda baya jin kumiyar mutane to tabbas ba zai ji kumiyar ubangiji ba shine yake cewa bai dacewa ka dauki irin wannan mutanen su ne abukan zamanka yake cewa in ba da wata larura ba in wata larura ta kitto wannan ba yanda aka iya aiki ne ya hada ko kuma a'a wurin da kake zuwa ne kana kai kayan kasuwancin ka bayyana da ka iya tilasta wannan wurin kuma wannan wurin fasikai ne ba yanda ka iya kana Allah Allah ka gama abin da kake ka tahiyyarka a wannan halin shari'a ta baka dama dalilin wani uzuri wanda ya gitto na rayuwa amma dai ba wani uzuri waɗannan mutanen ba abukan zamanka bace ba saboda shi wata ka'ida ta rayuwa duk lokacin da mutum zai zamna da mutumin banza dandanan mutumin banzan nan zai ja shi ya maida shi irin shi haka duk lokacin da mutumin banza zai zamna da mutanen arziki mutane na gari to dandanan za su janyo shi ya koma irin su jiran ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba mu dan takaitaccen misali yake cewa kwatankwacin mutum nagari mutum nagari da abokantaka wadda take ta gari yace kwatankwacin mai sai da turare ne mai sai da turaren nan yazo idan yazo ga wurin da yake zama ga turaren shi ai idan yazo ko bai baka bare in ka zo ka zauna ka ji kamshi yau da gobe kana zauwa yana ganin mutuncinka wata rana zai ce bari mu dan goga mai kai ma ka ji kamshi ka koma gida da dan kamshin kai wata rana haka ce bari in tara kudi na irin turare wancan wanda wani yake sa ni ma sai ayi zai yace to wannan shine kwatankwacin zamantakewa ta mutane na gari a rayuwa in ka zo yau da gobe kana tare da su kana shaka abinda suke yi na alkhairi kana shaka har wata rana kai ni ma bari mu kwatanta kai ni ma gobe da ni zai shikenan kai ma ka saje ka koma irin su yake cewa kwatankwacin zamantakewa ta banza shine kaman misalin mutum na makera wanda yake zigazigin shi idan ya busa in ka zo ka zamna in baka ji warin ba in bai toya maka kaya ba to wannan warin makeran wannan kaurin wannan ya dame ka to ka gani ku ayi shi kuma ya yi saukin kamawa akan matarani to daga ya zo shi ma sai ya jaka sai yi da kai naka kai ma wata rana ana bugawa wannan ka tuhu ka ta fara dan hofashewa wata rana ka ce ni ma ba nan dan buga ni ma ka dan buga shi kenan kai ma ka tai kuma haka zunubi yake da zaran ka aikata shi ka ji zuciya ta karba ta ji dadin abin sai ta ce goma ma bin maimaitawa za a yi jibi ma haka kuma da zaran bawa yayi ana dan diga mai wata tawada baka a cikin zuciyar shi yana yi har ya kai wannan zuciyar ta mamaye da baki shikenan kuma wanke wata sai ta Allah sai shi in bai tai makiran nan ba shi ma aka bashi ya buga ba kurum bai yi komai ba a rayuwa ba shi san yawo ubangiji yake kalla bal ra'ana ala qulubihim ma kanu yaksibun kaga kalla saurara dai ko bare dai rana ala qulubihim zuciyarsu ta riga ta yi tsatsa
gurgurda abinda suka sance suna aikatawa. Idan ku zuciya ta yi tsatsa wanke wacce sai ta Allah. Allah kiyaye mu. Allah ka tsara datar da mu da abukai na gari wanda za su dinga nosar da mu abinda yake wajibi, abinda yake wanda zai yalwa ko zai gyara mana duniyar mu, ya gyara mana gobe kiyamar mu. Sai ma laye cewa li anna tibaq tasriqu tibaa, attiba'a tasriqu tibaa, yake cewa saboda halayya tana sata halayya, wanda daga yazo ya zamana kurme kaga wanda shi ma ya saci halayyar shi, shi ma ya koma irin shi, in nagari ne shi ma ya koma nagari, in kuma na banza ne shi ma ya koma na banza. Shi sanya a cikin suratul Hud ubangiji yake musu ka shedi wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar, yace kanda ku jingina ku koma ko ku saje da irin mutanen da suke zalunta kawunan su, kuma sai ku zalunci kawunan ku, kuma azabar wutar jahannama sai ta same ku. Ki sanya ubangiji yake mana hannunmu mai sanda, abukantaka in ba nagari ba to ba kai ba shi, abukantaka in ta banza ce to kai kokari ka tsere, saboda ba a yarda ba a addinin musulunci ba kai abukantaka da wanda yake fasiki ba ko wanda yake azzalimi ba, sai dai idan wani uzuri na bayyana da aka iya yace to shi ma kai Allah Allah ba dan zuciyarka tana so ba, kai Allah Allah uzurin daga ya guce kuma ka rabu da shi har abada. Allah ya datar da mu. Maza Allah sallallahu alaihi wa sallama yana bayyanawa almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalif, yake cewa dan adam yana kan addinin masoyin shi, duk wanda zaka rike shi a matsayin masoyi to kana kan halayyar shi, kana kan addinin shi. Yace to dan haka kowa ya leka ya gani wane ne zai kasance madadin shi a rayuwa, wane ne zai kasance masoyin shi, wane ne zai kasance abokin shi. Duk lokacin da zaka zamana da mutum koda kana ganin wai ba komai bane ba, wane yana aikata halayya kaza da kaza, sai ka ringa cewa a mu ai wani intere gare mu a tare da shi, tabbas inda kai soyayya a tare da kai da shi to wallahi tallahi in bai jaka ba, in kai baka jashi ba shi ya jaka. Kaleka ka gani da yawa za a ce a ai wannan ai addini ai ya bada dama musulmi ya auri wadda take Kirista ko kuma wadda take Yahudiya, a wannan lokacin mas'alan nan babu ita, kasancewar su karan kansu wanda suke addinin ba addinin da Annabi Isa ya zo da shi bane ba, ba addinin da Annabi Musa ya zo da shi bane, ba shi bane ba suke aiki da shi ba, su ma sun harrafa sun sake sun yi abin da ba haka ba. Amma dai shi addini ya ba mu damar wal muhsanatu min alladhina utul kitaba idza ataytumuhunna ujurahunna, ya ba mu damar mu armu mata Kirista ko kuma mata Kirista ko kuma mata Yahudawa a matsayin mu na musulmai idan mun ba su sadakin su an ba mu da. Amma dai zaka ji a wannan lokacin duk da mas'ala ce wadda da yawa daga cikin malamai sun yi, ba ka addinin Yahudancin ba suke, ba ka addinin Nasarancin ba suke ba, haka wa'ansu daga cikin malamai suna ganin bai dacewa a yi haka, bai dacewa a auren su. To kaddara ka auren, addinin ya baka dama auren, zaka samu yanzu an samu aihahuwa diyan kai kanka ka rasa ganewa a ina suke, wani addini suke, kai kankan ba a san ba ina alƙiblanka take, kai inda muka sani a wancan shekarun kamun ka aure ta ba kai bane ba a yanzu ba, daga ga irin wannan gangancin da ake shi sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, duk wanda yake bayyana man duk wanda zai zamana da wani ya so shi makuratar so, yace to tabbas zai kasance akan addinin wannan mutuma, da haka kowa ya zabi abokin shi, ba wai addini kadai ba, halayya na wannan mutuma in dai ka so shi makuratar so to tabbas zaka dauki irin halayyar shi kai ma zaka saffanta da shi. Kuma duk lokacin da aka tashi bugan misali sai a ce a wani, ko da halin naka ba irin halin bane ba, sai a ce a wani abokin wani ne, ai me kanwa baya rasa bulbulinta, wannan ita ce kaida. Shi sun ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana wa musulmi ko kuma mutum yana kan addinin badadin shi wanda yake soyayya da shi, yake cewa dan haka kowa ya zabi wanda zai yi soyayya da shi ba dan komai ba, dan ya gyara mai duniyar shi, gyara mai gobe kiyamar shi.
haka da wai hadisin da Ibn Hibban ya hutar da shi a cikin sahihin shi yake cewa la tusahibi illa mu'minan wala ya'kulu ta'amaka illa taqiyun, kada kai abukantaka in ba wanda yake mummuni ba, dan mi dan ka hadu ka kara koda wanka ne ka kara wanka da wanda yake ka ko kai wanka da kai menene Bahaushe yake cewa yawa ka kara da wanka a gani kana matsayin ka na musulmi ko kuma mummuni to ka samu wanda yake ka imani kai abukantaka da shi yake cewa kuma baya da haka kada ka yarda wani shashasha yazo ya ci abincinka in ba mai tsoron Allah ba, kadda ka agaza ko ka taimakawa mutumin da yake fasiki yazo ka ciye su da shi kuma ya tashi abinda ka ciye su da shi in ya taye ya fasikanci da shi. Allah kiyaye mu. Malai ya ci gaba da cewa kama la yajuzu lahu an yatlubu ridal makhluqina bima yajlubu ghadaballahi, bi halatta ga musulmi ya nemi yardar wani dan adam a gun sabawa ubangijin shi dan ya burge wani bai ce mai komi ya saba wa ubangiji. Jiya ne ina ganin wani labarin wani malami da yake badawa yake cewa sun tayi wurin wani sarki ya ce bafadar sarki wannan dogari yana sallah su sun tashi su zisi ban kwana da sarki sai sarki ya kirayi dogarin shi kuma yana sallah yana cikin sallah ya ce labbaika ya amsa kiran sarki yazo aka mi rada abinda za ake so a wurin shi sakon da za a bashi aka bashi yana cikin sallah ai sarki ne ai ya kiraya sarki yayi kira yana sallah ya cire sallar ya amsa kiran sarki ranka ya dade sarki ya tahiyya biya uzurin sarki da ya kare sai ce su so toto malumai ne sai yake tambaye shi yake cewa wani yace ya za a yi ka yarda ka saba wa ubangiji akan sabon wannan sarkin yace malam bari ubangijin nan namu hakuri gare shi aka ce kuma sarki ko bai da hakuri yace ubangiji raufur rahimun ne yace ubangiji gafurur rahimun ne ubangiji yantsal sai ya gafarta maka ubangijin mu hakuri gare shi aka ce amma dai su wane babu hakuri a tare da su aka ce kai kuma ai ka wadi ka ce mai sallah kake kuma ga addini ya baka dama in kana cikin sallah wani ya kiraye ka kai subhanallahi subhanallahi yace kai bari ubangiji hakuri gare shi ubangiji an mai ma gafartawa yake to kaga irin wannan abubuwa ne wanda ba su dace ba yadda kasancewa ubangiji yana gafartawa amma dai ubangiji bai bukatar ka yi ringa izgili da shi a cikin addini haka ne abinda ya zo mai a kan shi ubangijin gafurur rahimun ne amma dai kuma da kuma wani abinda zan yi intibahi da shi shine ba a wasa da addinin musulunci. Mun karanta a wannan masallacin karatunmu na kashfu shubuhat shine duk lokacin da mutum zai ringa izgili da addini to ya riga ya bar addinin musulunci. Shi sanya ubangiji yake bayyana mana abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una la ta'tazirū qad kafartum ba'da imanikum, duk lokacin da mutum zai ringa izgili da Allah ko da ayoyin ubangiji ko kuma da manzon shi yace wallahi tallahi ba wani hamzari da zai ba ubangiji ya riga ya kafarta. Ka san da abin da kake ba daidai bane ba ka ringa cewa ai Allah ai mai gafara ne kuma ka tai ka aikata baya dacewa haka abu ne wa imma yanzakannaka min ash-shaytan nazghun fasta'iz billah, lokacin da wani huzga na shaytani zai ja ka tai ka aikata wani abu to ka nemi tsari daga shaytani in abin ya gagara har ka tahi aka zare imanin ka tai ka aikata wannan abu a wannan halin ne zaka nema ubangijin ka ya gafarta maka amma dai ka san da abin da kake ba daidai bane ba ka zo kuma ka aikata wannan izgili ne da ubangiji shi bai dacewa akan haka kuma bai dacewa musulmi ya kasance yana neman yardan mutane a gun sabawa ubangijin shi ya yarda duk abinda zai kai ya kawo tsankanin shi da ubangiji ya aikata shi dan ya harantawa mai gidan shi rai ko dan ya harantawa wanda yake so rai ko kuma dan yayi wani abu wanda kurum zai samu gaban shi a rayuwa ta nan duniya. Shi kuma shi abinda muke mantawa shine wai ho duniyan nan ma ba gadin ta muke yi ba, har yanzu a baka tiliya wanda ya shekara 110 a cikin garin nan kamun ka same shi sai ka tona, in ka same shi ma ba dadin rayuwar yake ji ba, a kullun idan ka tsaya kana hira da shi zai ce maka gwanda ubangiji ya dauke ni tashi mini daki, kaga ai shirme ne ai abin da yake ba wai wanzaje ba, ka fifita shi a abin da yake akan abin da yake wanzaje a gun Ubangiji. Walal akhiratu khairun wa abqa, abin da yake gun Ubangiji wa shine wanzaje kuma shine madawami har abada. Rayuwar nan in mi aka baka ko jagorancin kasan nan aka baka, wallahi baka isa kai shekara 30 ba kana ja ba, baka isa kai 40 ba kana ja ba, dama a shekara nawa ka samu? In ma an kai kan ma ba dadi ba za ka shi ba. Akwai wanda ya shekara 40 ka galle shi ka gani yana jagorancin kasar, wani dadi yake shi, shi kanshi bai san abin da yake ba. To kaga shirme ne mutum ya fifita abin da ba wai madawami bane ba akan abin da yake rawamaffe. Sun ya kadda mu saba wa Ubangiji don mu samiyar dawwali. Abin da kullun nake faɗa shine ita rayuwar nan wa, kamun a halitta sama da shekara 50,000, Ubangiji ya riga ya umarci alƙalami da ya rubuta akan allo duk abin da zai faru a tare da kai. Bayan shi ka zo cikin ma'aikiyarka, bayan an ɗauke cikinka, bayan kayi kwana 120, kayi wata 4, aka zo aka umarci mala'ikan da ya zo ya busa maka rai, aka umarce shi ya rubuta ajalinka, ya rubuta arzikinka, ya rubuta samun datuwarka a rayuwarka ta nan duniya da ta gobe kiyama, ko kuma taɗewarka rayuwarka ta duniya da ta gobe kiyama. Me ya zaka ba kanka wahala? Duk abin da aka riga aka rubuta aka ce he ya same ka, sai ya same ka. Ba wani wanda ya sai canza maka haka. Haka dan me san ya zaka fifita abin da yake gashi dan wanzaje a gun Ubangiji akan abin da ba wai ba madawwami ba. Wani bai isa ba ka samu ba, wani bai isa ba ya hana ba ka samu ba. Duk abin da aka riga aka rubuta maka shine dai kai ka ci arzikinka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaga Ruhul Qudus, mala'ika Jibril ya riga ya yi gusa anna nafsan lan tastakmila ajra wannan lan tamuta hatta tastakmila ajla wa tastu'iba ajla hatta tastakmila rizqa wa tastu'iba ajlaha, yace ya riga yayi gusa ba wata rai wanda za ta mutu sai ta ci arzikinta ta kai iya adadin kwanukan da aka rubuta mata za ta bar duniya. Yake cewa dan haka ku zagi ne da mutse wurin neman arziki, ba wani wanda zai ba kowa ne ya ci arzikin shi, wanda bai isa ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisul qudsi yake cewa da al'umma za ta hadu ta tattarta ce wai sai mun yi wani da shi sarkin garin mu, yace wallahi bisu isa ba su yi me da aka sarkin garin su, yace sai abinda Ubangiji ya riga ya rubuta maka. Da al'umma za ta hadu ta ce he ta tozartar da kai, sai ta ci mutuncin kai, he ta sabke ka daga kan matsayin da kake, yace wallahi bisu isa ba su yi ba sai abinda Ubangiji ya riga ya rubuta akan ka. Rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf, an dauki alqalamin da ya rubutu kuma takardar da aka riga aka yi rubutu akan ta riga ta bushe, ba wanda ya sai tariyar baya. Haka kadda mu bibi ta sabon Ubangiji, ko kuma mu sanya mu saba wa Ubangijin mu akan wata manufa ta rayuwar nan ta duniya, ko dan mu burge wani, ko kuma dan mi wani abu wanda bai kamata ba. Shi sanya yake bayyana mana a cikin suratul tauba, wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin, Allah da manzon shi su ne kadai mafi cancanta mu nemi yardarsu in dai mun kasance a matsayin mu'min mu ne dai, a gunsu kadai ake neman yarda. Duk wani wanda zai zo a he kai kaza, he ka saba wa Allah, he kai kaza, he kai kaza, he kai kaza, sannan zaka samu kazan nan, wallahi an jima ba a yi shi ba. He ka ba mu rashawa, he kai cin hanci, sai kai kaza, wallahi an jima ba a yi ba. A wurin saba wa Ubangiji dan ka samu wani abu na duniya, duka duniyar micece. Wama inda Allahi khairun wa abqa, abinda yake gun Allah shine mafi alkhairi kuma shine wanzaci. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, babu biyayya ga wani dan adam wurin sabawa maliki. Duk lokacin da aka ce wannan Ubangiji ya ce kadda ai, ba wani wanda ya sai sanya ka yi shi, ko bai dacewa ka yarda ka sabawa Ubangiji dan waiwa ne, shi ma fa wannan nan wata kanshi zai yi fa gobe kiyama fa. Shine lokacin da za a hadu a gobe kiyama, idan sun hadu za su ringa tsine wa juna. ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير, za su ringa kawurcewa a ai mu muka sanya su Ubangiji su mabiya za su ringa cewa Ubangiji kaga wa'ancan su suka fitar da mu, su suka ce mana ai da kai fadala kaza da kai fadala kaza, mu zo mu sa mu ma isa ba zuwa ga Ubangiji ba, sai mun musu biyayya, sai mun musu hidima, sai mun musu kaza, sai mun musu kaza, shi sanya Ubangiji ka same mu a wannan halin da muke ciki a yau. dan haka ubangiji ka kiraye su ka limka musu azaba a wutar jahannama. Ubangiji zai ce li kullin da'fun walakin la ta'lamuna, dukkanku azabar za a limka muku da su wanda suka umurce ku sabawa ku buka da bautar Allah da wani, da ku wanda kuka biye wa shige wannan garima a shakida, dukkanku aje a limka muku azaba a cikin wutar jahannama. Ba wani wanda za ya sha, shi ya mora ma nan duniya ka mai hidima, kai kuma kai baka mora ba, ka bata lokacinka ayi wa wani katon banza hidima. Haka kowa ta kan shi yake a gobe kiyama. Wani idan ya sanya ka, to ba zai hudda ka a gobe kiyama ba. Duk abin da yake tsakankaninka da shi bakinta, kamun a zare maka rai ce. Idan aka zare maka rai, duk soyayyar da take tsakankaninku ba zai yarda ba, yace a kai ku kabari dai abin ne kuma daren shi ba. Ba zai taba yarda ba. Wani dan kyamun mu kwantan ma da yake an tattara ka za a kai kan shi zama zai yi dai ku gai shi ku binne shi. So da yawa an yi haka, kuma a gobe kiyama duk wanda ka san kana da kusanci da shi, to tsere maka yake yi, kai ma tsere ne kake yi. To kaga ai ku an yi shirman banza, ka saba wa ubangijinka dan wai ka haranta wa wahayi. Soyayya ita ce soyayya Allah da manzo, ba a daga soyayya Allah da manzo akan kowace soyayya. Duk wanda ko ya fifita soyayya wani akan soyayya wani akan soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, to ya riga ya tabi. Ita kuma soyayyar manzo Allah shine ta'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbara wa ijtinabi ma naha anhu wa jaza wa alla yu'badu illa bima shara, shine kayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama biyayya akan duk abin da ya umurci, ka gaskatar da shi a duk audin labarin da ya bada. Lalle an faɗi kaza kaza nan zai haɗu da al'umma gobe kiyama, ga abin da ubangiji zai yi da al'umma, wajibinka ne ga gaskata. Haka kuma ka nisanci duk abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hani al'umma shi akan su aikata shi, kuma yayi ka shedi akan shi. Kuma kadda ka sake ka bautata wa Allah sai kulgudan abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta. Kadda kai bid'a, kadda ka zo da abinda manzo Allah bai yi umurni ba a yi shi ba. Idan ka zo da shi ka saba lamba. Sai ya wajibin mu ne kadda mu yi wani biyayya sama da biyayyar da zamu yi wa ubangijinmu. Ubangijinmu da manzon shi su ne wanda suka yi cancanta mu nemi yardarsu, su ne wanda suka yi cancanta mu bi abin da suka umarce mu. Biyayya game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama biyayya ce ga Allah. Shi sanya duk lokacin da bawa zai fifita soyayya wani akan soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kowa ne ne shi yake cewa ubangiji yace to ku jinkirta azaba na nan zauwa. Qul in kana aba'ukum وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إن ديو كسنت يكون في بيتا ماتمكو إيلونكو ليونكو أموانكو كاسوانتمكو هكا هربوتمكو نيو دقوبي أكل ألا دمنزنش. Kuna neman ya za a yi ku samu mafita a kan wannan al'amurrika, ya za a yi mu haranta wa iyalanmu ko da sun saba wa, ko da abin da za mu musu ya saba wa doka ta Allah da manzon shi, ya za a yi mu samu cigaba a rayuwarmu ko a wurin aikinmu ko da ya saba wa Allah da manzon shi, ya za a yi in kasance kaza ko da abin nan ya saba wa Allah da manzon shi, ya za a yi mu haranta wa wani ko da abin nan da zan yi ne in haranta mai ya saba wa Allah da manzon shi. Yake cewa ya yi muhimmanci a kan biyayya Allah da manzon shi. Yace haka da jihadi dan daukar kalmar la ilaha illallah, yace to ku jinkirta Allah zai zo da al'amarin shi, ko kuma ku jinkirta har sai ubangijinku ya zo da al'amarin shi. Yace kuma wannan al'amarin na ubangiji ba kun bane ba illa azabar shi. Haka bai dacewa wani ya fifita soyayya Allah da manzon shi akan soyayya kuɗi. Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi, ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yake cewa manzon Allah na wayi gari ba wani wanda nake so a duniyan nan, yace in ba kai in ba bayan kai na sai kai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mai har yanzu Umar, har yanzu yana ne, har yanzu imani bai zauna ba a cikin zuciyarka ba. Umar ya fahimci abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake nihi, yace manzo Allah wallahi tallahi na wayi gari ba wani wanda nake so a duniyan nan sama da kai, hatta da karan kaina da iyayena da iyayena da iyana da kowa da kowa. Soyayya kai ita ce gaban komai,
a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa yanzu ne Umar imanin ka ya cika da haka bai dacewa wani ya kasance ya fifita soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan soyayyar kowa wajibin ka ne ka so shi ka bashi kariya koda wani abu zai same shi to gwanda ka bada rayuwarka akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko akan mutuncin shi wajibin ka ne ka fifita soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan soyayyar kanka akan soyayyar iyayenka akan soyayyar diyanka akan soyayyar duk wani abu wanda ka mallaka a wannan rayuwar ta duniya wannan shine manzanka in dai ka mai wannan to tabbas da kai yiwuwar ka samun labanin cece shi a gobe kiyama malaki cewa li anna man talaba ridan nasi bi sufdil nahi ta'ala sakhata alayhi wa asqata alayhi an-nas duk wanda ya nemi yardan mutane dan agun ko hanyar sabawa ubangiji ko ta hanya ta hushi game da ubangiji yake cewa to tabbas Allah zai yi hushi da shi bayan ubangiji yayi hushi da shi ko mutane su yi hushi da shi saboda dama ubangiji shine mai kaddarawa akwai hadisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana cewa idan ubangiji ya so bawa ubangijin shi zai yi shila a saman bakwai za a ce wa malaika jibril ina son mu bawa na wani dan wani da haka kai shela kowa da kowa ya so shi yace malaika jibril zai yi shela a sama ubangijin ku yana son wani dan wani dan haka kuma ku so shi yace kuma idan ku malaiku Allah ya soka malaiku suka soka to mutane za su ji kowa yana son ka duk inda ka zo za ka gani mutane suna Allah su yi mu'amala da kai mutane kana burge su mutane suna son zama tare da kai wannan ita ce sheda na lalle wannan ubangijin shi na san shi yace kuma idan ubangijin ya kyamaci wani za yi shela wani dan gidan wani ina kyamata shi dan haka kai shela kowa ya kyamace shi za kyamace shi idan kuma suka kyamace ka mutane ma sai sun kyamace ka duk wanda zaka ganshi a gindinka to wata maslaha ce da zaran ta gushe ba kai ba shi wannan haka rayuwa haka ta gada malai yake cewa wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lam hukm Allah fihi yace bai halatta ya aikata wani aiki har sai ya san hukuncin Allah a cikin shi wa yas'al al ulama'a ya tambaye malamai wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa sallama yayi koyi da masu bibiyar sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama alladhina yudilluna ala da'ati Allah wa inda suke nusar da mutane akan biyayya Allah wa yuhazziruna min ittiba'i ash-shaytani kuma suke kame hankalin ko suke kame hannayen mutane suke galgadan mutane akan bibiyar shaytani akwai wannan ita ma kalma ce ko karatu ne mai zaman kanshi bai halatta game da wanda alƙalami ya hawo kanshi ya aikata wani aiki har sai ya san hukuncin Allah a cikin shi bai kurum wai ibada wai ba a molan kai ba kurum abin da yazo maka kai zaka zo ka ce ka aikata a'a wannan ibada kuwa he da ta samu tushe yanzu mun yi bayani muka ce hatta da sallah sai da malaika jibril ya sabko ya shiga gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah a bayan shi ya nuna mai yanda zai yi sallah sahabbai suka dauka sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ku yi sallah kamar yanda kuka ga ina yin sallah hatta da lokutan sallah sai da aka nuna wa manzo Allah aka karantar da shi gashi nan wannan shine lokaci wanda yake muhtari wannan shine lokaci wanda yake laruri kaga addini wai ba amunan kai ba ake zawwa a yi shi ba koro in na ga dama an ce kai kazan nan wa da suwa da suke yin nan da kaza akai da ya hi bada ma'ana da ya hi bada muhimmanci a'a addini duk abin da yake ibada ce ko mu'amala ce abin da shari'a ta zo ta baka ta ce maka ga yanda zaka yi shi bai dacewa ka ketare kai abin da yake koma bayan haka shin ya malai yake cewa annahu la yahillu lil mukallafi an yataqaddama ila ayi fi'l min al ibadati aw al muamalati illa ba'da an ya'lama hukm Allah fi dhalika yace bai dacewa bai halatta ga wanda alqalami ya hawo kanshi ya gabatar da wani aiki daga cikin ayyuka imma ibada ko kuma muamala ibada shine duk abinda aka shar'anta mana wanda zamu zo zamu yi shi ibada shine sallah azumi zakka hajji waɗannan su ne ake kira da al-ibadat. Abin da yake kuma mu'amalat shine zamantakewar mu ne yau da gobe da mu da iyallan mu, yanda za mu nemi arme, yanda za a ba mu arme, yanda za a karɓi arme, yanda za ka yi mu'amalar iyallanka a cikin gidanka kalkashin abin da shari'a ta gindaya ta gindaya maka, yanda za ka yi mu'amala bangaren saki, yanda za ka yi mu'amala wurin shayarwa, ko kuma ya kasance mu'amalatul maliyya, yanda za ka yi saye da sayarwarka, yanda za ka kulla kwantara tsakaninka da kai da dan uwanka, yanda za ku yi sharaka, yanda za ku yi mudaraba, yanda za ku yi rahan, yanda za ku yi jingina, za ku yi kaza, dukkan su wannan shari'a he ne ta zo ta bayyana ga yanda ake yi a cikin shari'a. Ba wai kurun ba mutum abin da ran shi ta so zai bugi gaba ba yace zai aikata ba, to be halatta mutum ya bugi da molan kanshi yace a kurun kaza za yi ya ta yi aikata, illa ba'da an ya'lam hukmullahi fi zalika, sai bayan ya san hukuncin Allah a cikin wannan al'amari da zai aikata. Yace min wajibin wa mandubin wa haramin makruhin wa mubahin, na daga wajibi ko kuma mandubi ko kuma haramin ko kuma makruhi ko kuma abin da yake halaka a gare mu ma'aikata, kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa hadisin da Imam al-Tabarani ya hutar da shi a cikin al-Awsat, yake cewa ma'ubidallahu bi shay'in afdalu min fiqhin fi ad-dini, yace ba a bautatawa Allah da wani abu ba wanda yake fadala kamar a ce wannan nan da yake bautatawa ubangiji yana da fahimta a cikin addini, ya san kaza in nayi ga abin da yake wajibi na, na sai ya san kaza in nayi bai kamata ba kazan nan shi zai gyara mini kaza. Wanda mun yi bayani so da yawa wanda zai shigo sallah bai san ba yaya za a yi, in sallar tashi ta lalace yaya za a yi gyara ta, kaga wannan ba karamin matsala bace ba a cikin addini ba. A wannan ma bai yin sallar bai san ba ya farlan sallah suke, ya rukunnan sallah suke, ya mustahabban sallah suke, kai hatta da arwallar hatta da tsarkin da zaka tsaye shi ka ce yaya ake yin tsarki, ba zai iya faɗi maka yanda ya kamata yayi tsarki ba, kaga shi ma wannan ba karamin kalubale bane ba, shi kuma wannan tsarkin shine gimshikin ibadar da zaka yi wa ubangijinka. Ba wai kurum wai mutun ya bugi gaban shi ba, a'a ni kaza zan yi ba, a kaza kurum ni abinda ake so kurum in yi kaza, a'a shi ma tsarkin addini ya nuna maka ga yanda zaka yi shi, ba wai haka wai ake bugan kai ba a ce kurum ayi shi ba. Kaga wannan kalubale ne game da al'umman mu, wajibi ne mu koma makaranta ko kuma a'a mu dauki malamin da zai zo ya zamnar da mu, ko kuma a inda ake nema mu zo mu zamna mu karantu yaya ake yin kaza. Ibadan nan ba wani babu wata kunya a cikin addini, duk abin da yake wajibinka ne ka san shi, wajibi ne ka bada lokacinka ka san shi. Wannan shine abin da za a tambaye ka a gobe kiyama, ba tambaye ka za a yi ba diploma din ka nawa, yaya aka yi ka tara, yaya za a yi ka, wallahi ba wani abin da za a tambaye ka wannan an makan dan a tike ka ne a kai ka wutar jahannama. Amma dai wa'innan abubuwan su ne za a diba a gani ka neme su, duk abin da yake al-ma'lumi na dini bi darura wajibinka ne a larurance a cikin addini ka san shi, dan ka tseda ibadar ka ka yi ta kamar yanda aka umurce ka yi ta, wajibinka ne ka tai ka zamana ka karance shi. Idan ku ba ka yi ba, wallahi ka saba nan ba, kuma za ka yi bayani a gobe kiyama. Ki san ya yake bayyana mana, walifaqihin wahidin ashaddu ala shaytan min alif abidin, yace malamin fiqihu ko wanda yake da sani a cikin addini yace yayi alkhairi akan mai bauta wanda yake bauta a cikin jahilci ko da sun kasance su dubu, saboda shi zai zo ya bautata wa Allah ala basiratin kamar yanda addini ya umurce shi. Shi kuma wancan jahilin bai san ba yaya ake ibadar ba, kurum dan dai ya samu dama ko kuma yana so yira tarafin baya da ya bari da kura, kurum zai zo ya kan dubu yana sallah, amma dai sallah idan ka batta da bambanci da sallar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka yi a gaban shi yace tayi ka sake sallah da aka zo aka mai sallama, shine ake kiran shi da hadisi musiqis salat, hadisin wanda ya lalata sallah yazo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya shigo masa lati yayi burabura yayi sallar intisha yana karewa yazo yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sallama assalamu alayka ya rasulullah, yace koma ka sake sallah saboda ba kai sallah ba, ya koma ya sake sallah ya dawo manzo Allah yana kallon shi yace mi assalamu alayka ya rasulullah, yace koma ka sake sallah saboda ba kai sallah ba, ya koma ya sake sallah yazo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace assalamu alayka ya rasulullah, yace koma ka sake sallah saboda ba kai sallah ba. Wannan mutumin fa sahabi ne wa ba iri na bane ba irin ka ba, aka ce mai koma ka sake, yace wallahi na rantse da ubangijin da ya aiko ka da gaskiya manzo Allah bai iya wata sallah ba sama da wannan sallah ba. A lokacin nan manzo Allah ya koya min yanda zai yi sallah, wannan mutumin da ya mutu akan haka wallahi wutar jahannama ita ce makomar shi. Da yawa daga cikin mu zamu zo mu yi sallah ba musamman ma abin da muke yi ba, kurum wani abu ne za shi ya sanya wa an suke cewa ya tsaye gymnastics kurmi ya tsaye ya dan buga ya dan yi kaza shi kanshin da zaka tambaye shi nan me ya kamata an wadi nan me ya kamata an wadi ya za in yi in bude sallata da kabbara harama wanda take ingantatta ya za in daidaita sauda ya za in san in kaza ya kubce mini rukuni ne ko kuma a'a mustahabbi ne ko wajibi ne daga cikin wajiban sallah ka tsaye da shi bai sani ba to yaya yake so da sallar shi yaya yake so ubangijin shi ya kalle shi da rahama ki sanya nan ya kawo wannan dukkan hadisi ina kyautar sa hadisi ne wanda yake mai rauni amma dai ma'anar shi mai kyau ce a tare da malam mai ta'limi ya kawo shi yake cewa wallahi mutum mafi mutum masani masanin addini wanda ya fahimci addini ya san ya zai daidaita ibadar shi yace wallahi yahi jahili dubu wanda suka zagi ne dan suke yi wa ubangiji bauta sanin shirman banza ne suke yi wajibi ne musan ubangijin mu mu nemi ilimi sannan mu zo mu bautata mai fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wal masawakum malike cewa kalkashin hadisin da ya kawo wa likulli shay'in imadun wa imadu hadha ad-din al-fitr yace komi da ka sani yana da gimshiken shi gimshikin wannan addinin shine fahimta a cikin addini abinda aka karantar da kai aka ce maka wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake to ka rike shi da hannu biyu kai koyi da shi ka aikata shi kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata kamar yanda sahabban shi suka aikata suka samu lamunin shiga gida aljanna wallahi kuma idan ka ce ba za ka yi ba to kun hada hannu da kai da ubangijinka to sai ya a kullun nake bayani wajibi ne duk abin da yake al-ma'lumu min ad-dini bid-darura abinda wajibinka ne ka san makanka ko ka so ka san shi a cikin addininka wallahi wajibinka ne ka zagi ne namce din nawa ake badawa in wani lokaci ake badawa wajibinka ne ka tai ka zamna a karantar da kai kada wai ka shantake ka ce a'a ai lokaci shekarun da suka wuce nayi makaranta allo an koya mini kaza an koya mini kaza a'a wallahi ka sabanta ilimin daga ilimin da aka koya maka a wancan shekarun na baya dan yanzu ka shiga wata fasi na duk abin da ka aikata ana nan ana kidaye maka shi idan kuma ba kai abin da ya dace ba wallahi zaka tarar da ubangijinka abinda ma yake wajibi abinda ma kake tinkaho da shi ita ce wannan sallar ya kasance duk abin da kai ba karbabbe bane ba saboda baka san baya ake yin sallar ba wajibin mu ne mu zagi ne da mutse wallahi kana kamar da wasa ana cewa a tahi a karanta a tahi a karanta ana ganin kamar banza ne wallahi tallahi mutum zai yi wa kanshi bayani a gobe kiyama kaga daga ranar da aka ce maka mala'iku sun halarta za su dauki ranka a lokacin nan zaka ga duk abin da ka aiwatar shirman banza ne kuma haka gobe kiyama idan an huto ka an mutar da kai daga kabarinka zaka ringa tambaya kam labistum fil ardi adada sinin kwana nawa ma muka yi a rayuwar nan duniya ba amma ba mu damar da zamu taimaka makaranta mu dauki abin da ya kama kai kuma an baka dama ƴan uwa da abin na arziki wanda aka shantake aka yi abin da bai kamata ba a rayuwar duniya ba za su ce kala kam labistum bil ardi qalu labisna yawman aw ba'da yawmin fas'al al adi zan sai an ya ku ba yini ɗaya bane ba ko yini biyu ne ma muka yi ba a rayuwar nan ta duniya kai kuma an baka dama shekara 40 shekara 30 shekara 20 da kaza shekara 50 60 baka tsaya ka nemi abin da yake wajibi ba a gare ka ba Allah ya yi kokari a koma makaranta a yi kokari a zagi ne da mutse abin da yake wajibi a san shi Allah ya yi kokari a san shi wannan karatun wannan littafin da muke wallahi ko da shi kadai mutun ya zo ya tsamuna ya karance shi daga harkon shi har karshen shi wallahi zai fahimci menene ya dace bangaren mu'amalar shi bangaren ibadar shi bangaren mu'amalar shi saboda malam zai kawo maka har yanzu karatun da muke mu shiga cikin littafin ba anan gaba insha Allah sati mai zawa za mu fara abin da ya shahi tsarki ya kai ka arwalla ya kai ka sallarka ya kai ka azuminka ya kai ka zakkarka ya kai ka hajjinka ya kai ka yaya za ka yi ka yi aure yaya za ka yi ka daidaita kasuwancinka da sauran abubuwa wanda suke wajibinka ka san su a cikin addininka muna fata abin da muka karanta daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta mu iyayenmu da kakanninmu da malamin mu Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana shi ɗan uwa da amanna arziki da suke bar adda muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi wanda suke cikin kumci a cikin mu muna fatan ubangiji ya hutar da su daga kumcin da suke ciki ya yaye musu ya sanya kafara ce a gare su da abinda rai ta kudirce na alkhairi Allah ya tabbatar mata duk abin da rai take neman ta samu halli a cikin shi a rayuwa, Allah ya tabbatar mata ya ba ta halli ya sanya abu ne wanda za a more shi duniya da lahira. Yan uwa da amana arziki da suke bara addu'a na nesa da kusa, muna fatan kowa Allah biya bukatun shi ya sanya albarka a ciki. Marasa lahiyar mu dake gida dake asibiti, muna fatan kowa Allah koro mai manzon sauki ya sanya abin da yake juyayi da shi kafara ne a gare shi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka.
Na'am.
Na'am.
Akwai Algeria.